Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki miki kawo muku wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana 5 ga watan Agusta na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Hafiz da kanan labarai.
Sakatare General na kungiyar kawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Alhamis cewa kawancen sojojin kasashen yammacin duniya da rundunar haɗin gwiwa na taimakawa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Russia. A jiya Alhamis kasar Sin ta harba makamai masu linzami 11 cikin ruwan da ke kewayen yankin Taiwan a cewar hukumomin Taiwan. Jiya Alhamis gwamnatin Taliban a Afghanistan ta yi ikirarin cewa ba ta da masaniya cewa shugaban kungiyar Al-Qaida Ayman al-Zawahiri yana zaune a Kabul.
Kanar labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa 'yan bindiga sun addabi ƙananan hukumomin Ilele da Gwadabawa a jihar Sokoto. Lamarin da ya sa mazauna ke cewa
kullu a kashe a dauke, kullu a kashe a dauke. Ya kamata hukumomin su babu cikakken kulawa. Shirin da sadaka bai noma ba, sai ranar zaɓe ka ce zo zaɓe ka. Wa za a samu ga garuruwan?
Haka kuma za ku ji cewa wata tawaggar jami'an jamhuriyar Nijar sun kai ziyara kanan dabu ana dab da bude tashar tsandauri.
Ya kawo kaya cikin sauki, ya fita da su cikin sauki, ga gurin ajiye kaya, ga injin sauke kaya, ga kuma titin dogo, ga kuma titin da mota za ta bi ta kawo kaya.
Sai aka zance da mu don jin bayani. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, Isa Lawal Ikra zai kawo mana shirinsa na manuniya. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sakatare General na kungiyar kawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Alhamis cewa kawancen sojojin kasashen yammacin duniya da rundunar haɗin gwiwa na taimakawa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Russia da kuma hana rikicin yaduwa zuwa yaki tsakanin Russia da NATO. Da yake magana a wani sansanin bazara a kasarsa ta Norway, Stoltenberg ya ce NATO na da alhakin da ya rataya a wuyanta na taimakawa Ukraine da al'ummar Ukraine waɗanda aka yi wa yakin ta'addanci. Muna ganin laifukan yaƙi, harhare kan fararen hula da kuma ɓarna da ba a taɓa gani ba tun bayan yakin duniya na biyu, in ji Stoltenberg a cewar sanarwar da NATO ta fitar a jawabinsa da aka shirya. Stoltenberg ya ce duniya za ta kasance wuri mafi haɗari idan shugaban Russia Vladimir Putin ya samu abin da yake so ta hanyar amfani da ƙarfin soji. Ya ce idan Russia ta yi nasarar wannan yaki, zai samu tabbacin cewa tashin hankali yana aiki, sannan wasu ƙasashe makwabta na iya zama na gaba. A jiya Alhamis ƙasar Sin ta harba makamai masu linzami 11 cikin ruwan da ke kewayen yankin Taiwan a cewar hukumomin Taiwan, kwana guda bayan da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kammala ziyarar da ta fusa ta Beijing. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa cewa sojojin ƙasar Sin sun harba makamai masu linzami jirar Dongpeng a cikin ruwa da ke kusa da gabar tekun Taiwan na gabashi, kudanci da kuma arewaci a wasu jerin gwanan jiragen sama da yammacin jiya Alhamis. Da farko Sin ta ce atisayin sojin na kai farmaki zai shafi yankuna 6 da ke kusa da Taiwan, kuma za a kai har ranar Lahadi mai zuwa ana yi. Sai dai kuma atisayin da aka yi jiya Alhamis an tsawaita shi zuwa shiya ta 7, inda atisayin zai ɗauki tsawon yini guda, a cewar jami'an Taiwan. Kafofin yaɗa labarai da ke ƙarƙashin gwamnatin Sin sun ce gwaje-gwajen sun haɗa da harba makaman roka masu cin dogon zango da kuma makamai masu linzami. Rahotanni sun ce an samu sakamakon da ake sa rai ba tare da yin ƙarin haske ba. Hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta na ƙasar Sin sun nuna yadda ake harba makamai masu linzami daga Pyongyang a lardin Fujian na gabashin ƙasar Sin, mai tazara kilomita 125 daga Taiwan. Jiya Alhamis gwamnatin Taliban a Afghanistan ta yi ikirarin cewa ba ta da masaniya cewa shugaban kungiyar Al-Qaida Ayman al-Zawahiri yana zaune a Kabul, tare da gargaɗin sakamakon da zai biyo baya da ba a bayyana ba idan Amurka take da ikon yankin Afghanistan a nan gaba. Sanarwa hukumance a harshen ƙasar da na Ingilishi ta zo ne kwanaki kaɗan bayan wani harin jirgin sama da Amurka ya kashe mutumin da ake nema ruwa a Jallo da yake kisan hare-haren ta'addanci a wata unguwa masu hali da ke tsakiyar babban birnin kasar Afghanistan. Shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar da kisan Al-Zawahiri da yammacin ranar Litinin din nan. Masarautar Musuluncin ta Afghanistan ba ta da wani bayani game da isowar Ayman Al-Zawahiri da kuma zama a Kabul, an ji sanarwar ta Taliban ta hanyar amfani da sunan gwamnatin kungiyar a hukumance. Shugabannin Taliban sun ba da umarnin gudanar da cikakken bincike kan bangarori daban-daban na lamarin a cewar sanarwar.
In an jima kaɗan, Hafiz zai sake dawowa da labarai. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda duk da tarukan tattauna matsalolin rashin tsaro da mahukuntan ƙasar ke yi, har yanzu hankalin jama'a ya kasa kwantawa saboda ƴan bindiga na ci gaba da aika-aikarsu ta hanyar yin kisa har ma da yin garkuwa da mutane a sassa daban-daban na ƙasar. Wannan makon ma ƴan bindiga sun halaka mutane huɗu da yin garkuwa da wasu fiye da 40 a sabbin hare-haren da suka kai a ƙananan hukumomin Ilela da Gwadabawa a jihar Sokoto. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Zukatan 'yan Najeriya sai ƙara shiga fargaba suke yi saboda ganin yadda 'yan bindiga ke cin karensu ba babbaka, duk da kalaman da mahukunta ke yi na suna ɗaukar matakai na shawo kan matsalolin rashin tsaro. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, bayan harin da mahara suka kai a garin Gwadabawa, inda suka sace basaraken mammande da mutane 6 a farkon wannan mako, sai gashi sun sake afkawa garin Gwadabawa inda suka sace mutane 11. Shugaban karamar hukumar Aminu Aya ya maganta akan sabon harin.
Allah da iko ne ya kaddara mun taya cikin wannan iftila'i na shigowat masu ɗaukar mutane suna garkuwa da su suka ɗauki mutanen mu 11. Sannan mutanen mu sun yi kokari can wajen gidane su yi musu kohon rago da sauransu. Sannan mun nan ga mun tura shojoji da 'yan sanda, hatta da ma official card ita Helix din nan na bashe ta an ɗauki 'yan sanda da ita an tahi. Amma duk da haka nan har yanzu babu wata takamaiman labarin ko an ci musu ko ba a ci musu ba.
Bayan ɗaukar mutanen daga garin Gwadabawa, maharan sun tafi da su ta hanyar ɗambar Dukku da ke cikin yankin Ilela wanda ke makautaka da Gwadabawar, inda jama'ar garin suka tarbe su. Shugaban ƙaramar hukumar ta Ilela, injiniya Aliyu Salihu, ya ce lokacin ne aka yi bata kashi tsakanin maharan da kuma mutanen garin na Ɗamba.
Har aka kashe mutum huɗu a garin Ɗamba, to nan su ma aka kashe su ma banda guda biyu. To sanadiyar wannan da dare su banda da suka kawo ma garin Ɗamba Dukku hari inda suka kwashe mutane da dama.
Yanzu kuwa iya tantance adadin mutanen da suka kwasa?
Kasa zuwa yanzu ba iya tantance gaskiya ya mutanen da aka ba, amma na san akwai gidajen da aka ce nan mun duba na aka ce an ɗauki wajen mutum 9, wani wuri can an ɗauki wajen mutum 7, na ma wasu wani su haka dai. Mu tattara iya galon mu ba wanda zuwa gudun sha ba za mu samu alƙalin mu da wajen mutanen da aka ɗauka.
Akwai wani bayani da na gani wanda ya ce an ɗauki mutum kusan 50. Adadin zai iya kai haka?
A'a, ba zai kai haka ba gaskiya. Gaskiya mutanen da aka kai da su za su kai wani 20-30.
Rundunar 'yan sandan Najeriya dai a jihar Sokoto ta kasa yi wa jama'a bayani akan dukkan hare-haren da ake kaiwa a yankuna daban-daban kwanan nan. Duk lokacin da manema labarai suka tuntuɓi kakakin rundunar DSP Sanusi Abubakar baya ɗaukar kiransu. Duk da yake jama'ar da hare-haren ke afkuwa a wurarensu suna tabbatar da cewa 'yan sanda na da masaniya akan hare-haren. Jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro na ci gaba da kokawa, musamman ganin yadda matsalolin suka hana yin noma a wasu wurare, kamar yadda tsohon shugaban ƙaramar hukumar mulkin Sabon Birni Abdullahi Muhammad Tsamaye ke kokawa.
Kullum a kashe a ɗauke. Ya kamata hukumomin su ba mu cikakken kulawa. Shirin inda talaka bai noma ba sai ranar zaɓe ka ce ya zo ya zaɓe ka. Wa za a samu ga garuruwan? Talaka bai zuwa gona ta yi noma, talaka bai zuwa ga cikasuwa, talaka bai zuwa masallaci. In ma wurin bi da talaka da a tare shi a ɗauke. Ga su 'yan siyasa namu kowa sai takama ɗaya ya takara.
Masana lamuran tsaro dai sun jima suna bayar da shawarwari ga mahukunta akan yadda za a shawo kan lamarin, yayin da matsalolin sai ci gaba da wanzuwa suke yi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Allah ya kyauta, a gaida Muhammad Nasir. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu daga Hafiz ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Wakilai masu shiga tsakani daga kasashen Iran da Amurka da Tarayyar Turai sun koma tattauna ta tsawon watanni ba kai tsaye ba kan yarjejeniyar nukiliyar Iran da ta shiga mummunan yanayi. Haka ma kamar yadda masu sa ido na kasa da kasa suka amince jiya Alhamis cewa Jamhuriyar Musuluncin ta Iran ta fara sabon fada da aikin inganta sinadarin uranium dinta. Kuma tattaunawar bayanin da aka kira ba zato ba tsammani a ranar Laraba kawai ya nuna cewa ba za ta hada da manyan jami'ai daga dukkanin kasashen da suke cikin ainihin yarjejeniyar yadda Iran ta kulla da manyan kasashen duniya masu fada a jiya shekarar 2015. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an yamma ke nuna rashin jin daɗi na farfaɗo da yarjejeniyar, kuma babban jami'in EU ya yi gargaɗin cewa an karar da dukkanin ƙarin kofofin sulhu. Sakataren lafiya ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka ta ayyana cutar kyandabiri a matsayin larurar gaggawa na lafiyar jama'a. Matakin da ake sa ran zai samar da ƙarin kuɗaɗe da kayan aikin yaƙi da cutar. Sanarwar ta zo ne yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zarce 6,600 a Amurka a ranar Laraba. Kusan dukkansu suna cikin maza da suka yi jima'i tare da maza. Sakataren lafiya Zabiya Bishira ya shaida wa manema labarai cewa an shirya tsaf don ɗaukan mataki na gaba wajen magance wannan ƙwayar cuta, kuma muna kira da kowane ba amurke da ya ɗauki cutar kyandabiri da muhimmanci. Sarawa za ta kuma taimaka wajen inganta samar da bayanan cutar kyandabiri, in ji daraktar hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka Rochelle Walensky yayin da take magana tare da Bishira. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta kuma ayyana cutar kyandabiri a matsayin larurar gaggawa ga jama'a da ke damun duniya, matakin da ya kai kololuwa.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumomin jamhuriyar Nijar na tattaunawa da jami'an hukumar sabuwar tashar fitan kayayyaki ta tsandauri ta Kano, wato Dala Inland Dry Port, wadda za ta buɗe nan ba da jimawa ba. Yanzu haka dai wakilan gwamnatin Nijar daga ofishin ministan harkokin sufuri na ƙasar na Kano domin ziyara gani da ido, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Manufar samar da wannan tasha ta fitan kayayyaki ta nesa da teku da ake kira Dala Inland Dry Port ita ce sauƙaƙawa 'yan kasuwa a yankin arewacin Najeriya da ƙasashe makauta irin su Jamhuriyar Nijar. Ji Alhaji Ahmad Rabiu da ke zaman daraktan kamfanin da ya samar da tashar.
Mun riga mun gama duk abin da ake bukata mu a zangon farko na yin gine-gine da samun kayan aiki da ɗaukar ma'aikata da shiri na haɗin gwiwa tsakaninmu da abokan harka wanda suke suna fuskar ruwa, wato tashar jirgin ruwa da kuma sauran wanda suke kai kawo. Duk mun gama abin da ake bukata a zango na farko. In an zo zango na biyu, idan yanzu ana samun kai kawo da container 20,000, muna sa ran zango na ƙarshe za a yi hada-hada da container 50,000 a kawo kaya cikin sauki, a fitar da su cikin sauki, ga gurin ajiye kaya, ga injin sauki kaya, ga kuma titin dogo, ga kuma titin da mota za ta bi ta kawo kaya.
Yanzu haka da hukumomin Jamhuriyar Nijar sun fara bayyana sha'awar su kan yadda 'yan kasuwar ƙasar za su ci gajiyar wannan tasha wadda za ta fara aiki nan ba da jimawa ba, musamman la'akari da yunkurin gwamnatin Najeriya na shimfiɗa layin dogo daga Kano zuwa garin Maraɗi a Jamhuriyar ta Nijar. A Fawu Zakawanu da ke zaman darakta janar a ofishin ministan harkokin sufuri na kasar Jamhuriyar Nijar shi ne ya jagoranci wata tawaga zuwa Kano.
Nijar kasa ce wadda ba ta gaba da batar teku, dole sai mun je ɗaukan kayayyakinmu inda ke akwai teku, kuma tekun akwai nisa. Muna zuwa Kotonu cikin kasar Benin, muna zuwa Lome kasar Togo, muna zuwa Abidjan kasar Cote d'Ivoire, muna zuwa Tema kasar Ghana. To amma wannan abu da Najeriya ta yi gaskiya abu ne wanda muna ta murna, muna jin daɗin shi. Shi yasa muka fara taruruka, cikin tarurukan har da zawwa nan mu zo mu ga wannan abu da Najeriya ta yi, inda kayayyakin suka zo nan za a aje su kafin a ya fitar su zuwa Maradi.
Ta wace fuska misali za ta taimaka wa harkokin kasuwanci a Nijar ita wannan tasha?
ka san mu da motoci ne muke zuwa muna daukan kayayyakin mu, kuma kowa ya san illa da ke akwai bisa daukan kaya cikin trailoli, tunda akwai abubuwa da yawa suke faro bisa hanya. Shi yasa yake sa wa'annan kayayyakin in suka zo daga baya, suka zo a ƙarshe, suka zo sai su tsada. Amma mun san da kaya komai yawansu haka dora su bisa rago ba su tsada.
Baya ga jami'an gwamnati, tawara kuma ta kunshi yan kasuwa waɗanda ga alama sun yi maraba da samar da wannan tasha, kamar yadda Alhaji Umar Gago, shugaban ɗan kasuwar maraɗi a jamhuriyar Nijar, ke faɗi.
Mun farin cikin ganin shi, kuma ba'a da haka ni ɗan kasuwa ne wanda yake aƙalla na kai shekara kusan 40 a nan Kano ina zuwa, kuma aiki na ne kawo kaya daga ko'ina, cana ƙasar da Allah ya yi ba wanda mu shiga mu kawo kayayyaki. Kuma mu tun da muka tasa, duk inda za mu shiga mu fita sauki muke nema.
Kamfanonin ɗan kasuwa ne dai suka haɗa gwiwa wajen gina wannan tashar tsandauri ta fitan kayayyaki a Kano bisa sahalewar gwamnatin tarayyar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida majidaɗin Kwari. Ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 69, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:17 na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Manuniya. Lillahi wa rasuli, wannan abun a cikin zauren majalisa ya dade yayi wata 2-3 an danne shi ne, kuma wani lokaci siyasar majalisa wanda ya santa ya sai da take iyakar gaskiya kenan.
Dole mu fada wa shugaban kasa cewa kundin tsarin mulki fa ya bamu dama mu tsige ka.
Wasu daga cikin yan majalisar dattijan tarayyar Najeriya kenan lokacin da suke tabbatarwa da duniya yunkurin tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari, da suka ce abun fa ya wuce maganar ta da kura. Sai dai shi tsohon gwamnan jihar Kanawa injiniya Rabi'u Musa Kwanko so gaya wa duniya yake cewa yadda abubuwa suka lalace ne yasa suka sauya jam'iyya don kawai su tabbatar da an gyara.
Rashin ingancin shugabanci wanda ya jawo mana halin yanzu dai kana gani. Zuwa Abuja daga nan Kaduna sai kai ta zagaye.
Gwamna Nasiru Ahmad Rufa'in jihar Kaduna kuwa gaya wa duniya yake cewa idan dai mukamin minista ne, to shi yanzu ya riga ya bar wa yara.
Na yi minista fa ina shekara 43. Dan hada ma ina da shekara 63 sai in koma minista. Ya'yana ba za su yi minista ba. Kanninka fa ba za su yi ba. Kai kadai zaka yi tai.
Waɗannan fa so mun taumuka tabo cikin tarin muryar da za ku da cikin shirin na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku da labaran siyasa samfarera. Shiri na 77 cikin jerin shirye-shiryen manuniya idan kuka kirgo daga lokacin da muka fara. Kuma da yake su ma ƴan majalisar dattijan tarayyar Najeriya sun riga sun fara maganar ganin sun tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda maganar tsaron da suka ce tayi tsami, saboda haka dole su fara. Ɗaya daga cikin ƴan majalisar dattijan tarayyar Najeriya, Sanata Ahmad Babba Kaita, ya ce dole ne su yi wannan taron dangin ganin sun seta tsarin tsaro saboda shugaban kasan ya gyara.
Akwai yawancin mu wanda muka kawo another motion a yau din a cikin zauren, ana cikin wannan rigima cewa mu ƙara mu kanmu kwanaki mu ga ina maganar nan ta kaya, domin yanzu an tada kura kan maganar tsaro, kuma gaci za mu ta yi abin. Waɗansu ma za su ce don siyasa aka yi wannan abu, amma lillahi wa rasuli, wannan abun a cikin zauren majalisa ya dade yayi wata 2-3 an danne shi ne, kuma wani lokaci siyasar majalisa wanda ya santa ya sai da take iyakar gaskiya kenan. Abin da ya kawo siyasa ciki shi ne na gaya maka yadda aka danne zauren majalisa aka hana ta, shi yasa maganar siyasa ta. Amma tun sadda aka fara maganar tsaro, duk ƴan jam'iyyun nan gabaki ɗaya muna haɗa kai ne don abin nan. Idan da ana so a samu matsala, in an kawo budget sai da amincewa kuwa za a yi budget. ka taba ji an kawo budget din tsaro mun ce ba mai daba saboda haka wannan abun bai da nasara da jam'iyya
sai dai da yake suna ganin yan adawa ke yunkurin ganin sun tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari dan su ma su samu kujera dan majalisar dattijan tarayyar Najeriya na jam'iyyar APC Senator Adamu Muhammad Bulka Chuwa ya ce maganar fa ba ta jam'iyya bace saboda haka idan shugaban kasan bai gyara ba yunkurin yan majalisar zai kai ga ya koma da shi gida daura
maganar ba wai yan APC ko yan PDP ko yan wasu jam'iyya bane a'a wanda da yake sanata zababbe ya tofa albarkacin bakin sa kuma gaskiya abin ya dame mu har muna jin kunyan cewa kada fa jama'an kasa su ga kaman mu ne ma ba ma yin komai akai saboda haka aka tada magana cewa to me zamu yi kuma sai muka dai duk ittifakin cewa to abu ɗaya ne ba mai ba yanzu abu ɗayan ko shine dole mu faɗa wa shugaban kasa cewa kundin tsarin mulki fa ya bamu dama mu tsige ka saboda haka yanzu abin da yafi mu daure mu faɗa masa zamu aika masa da takarda mu bashi sati 6 idan muka dawo ba abin da ya canja to fa zamu aika masa da takarda cewa akwai bukatun a tsige shi wannan shine gaskiyar abin da ya faru kuma wannan magana an yi ta ne duk yawanci in banda kadan ba su yadda ba amma tsiraru ne kware da gaske don ba su kai 5%
tun bayan tsallakewa daga jam'iyyar APC da sanata Rabi Musa Kwankwaso ya kwakulo sabuwar jam'iyyar NNPP mai kayan marmari wasu ke ganin kawai ya tafi ne dan ya tada kura sai dai sanata Rabi Musa Kwankwason ya gaya wa manuniya cewa ya riga ya gano dukkanin jam'iyyun guda biyu babu mai wata manufar da zai yi wa wannan kasa sutura
mu dinan da Allah ya bamu dama muka kafa ita wannan jam'iyya ta PDP a kasa a lokacin da muke tunanin korar soja amma muke ta samun sabani da mutane wanda suke ba ra'ayin mu ɗaya da su ba a harkar siyasa wannan shine yasa ma muka batta muka koma jam'iyyar APC wanda muka kafa da niyyar cewar mutane yan kishin ƙasa za su shige ta amma kuma daga baya tururuwa ta yawa har aka kai matsayin da yake duka abin da muke ganin ba masu a PDP sai kuma gashi a APC musamman rashin ingancin shugabanci wanda ya jawo mana halin yanzu dai kana gani zuwa Abuja daga nan Kaduna sai kai ta zagaye wani ya koma ta Kano wani ya koma gashi nan dai hanyo ko ta ina ka zaga tararrabe ma kike kuma wannan tattalin arzikin kasa shi ma lalace domin kuma duk tafiya suke lokaci duk wannan abubuwa da muke so mu gani a kasa wanda suke shugabanci su wannan matadane su ba wannan shi yasa muka fito da wannan tsari kuma alhamdulillahi wanda duk yake tunanin jama'iyyar NNPP ta wasa ce musamman ma dai a jihohin arewa dinnan guda 19 wannan mutum ya san cewar ya yi kuskure wanda mu muna kula kwarai da gaske da mutanen ma da suke shigowa kuma mun riga mun sani waɗanda ma suke da ra'ayin ba ɗaya ba zai wahala su shigo cikin wannan tsari duk wanda kaga ya shigo ya yarda da irin tsarin da muke tafiya da shi da yanda yake an samu nasara za a bauta wa al'umma jama'a za su amfana kuma fasalin da muka yi a jihar Kano a wancan lokaci
shi kuwa dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar adawa ta Labour sanata Dattu Baba Ahmad cewa yake ana ta faman bata mai suna ne a dandalin sada zumunta saboda an ga yanzu ya fara shahara
wasu ne suka tsorata da al'amarin mu dukkanin tafiyar mu an tsorata da shi kuma kila an rasa ta wace hanya za a fito mun a bata ni shi yasa aka ce bari a je wannan dandalin sadarwa a nemi yanda za a dinga mun sharri yau da kullun a hada ni da jama'a a hada ni kuma da kungiyoyi balle na addini wanda kaga ba daidai bane to kaga bayan na fito na shaida wa duniya ba nawa bane kuma babu sani na abin da suka fada bayan yanzu za ta koma a gare su duk duniya za su san cewa ba ni ke wayannan maganganun ba
to kana nufin baka da asusun dandalin sada zumunta naka na kanka kenan
a gaskiya yanzu haka bani da su saboda na dakatar sai an rufe duk wayancan a yanzu haka duk babu
game da maganar makalkal mukami ga gwamna Malam Nasu Ahmed bayan jihar Kaduna idan ya gama wa'adin shi kuwa gwamnati ne yace a gaya wa duniya in dai mukamin minista ne to shi ya bar wa yara
ina son dan huta in rubuta littafi domin littafin da na rubuta baya na samu kudi sosai so ina son in sake rubuta dan in samu dan pansho saboda zan dade ina biyan school fees so ina bukatan kudi ko shi a siyaji abin na gaya mishi kenan yace to in ba za ka shigo gwamnati me za ka yi nace kudi zan nema don gwamnatin nan mai zuwa na san shugaban kasa na san mataimakin shugaban duk ministocin zan san su kaga lokacin ne sai in je nan sai in zama nima dan kwangila yadda ake
ba kasance ɗaya daga cikin ministocin ba
ka manta lokacin da nayi minista fa ina shekara 43 dan hada ma ina da shekara 63 sai in koma minista ƴaƴa na ba za su yi minista ba kai minista kana shekara 43 dan bayan shekara 20 kana 63 sai ka dawo kai minista ƴaƴanka ba ba za su yi ba kannin ka fa ba za su yi ba kai kadai zaka yi tai
shi kuwa tsohon dan majalisa honorable Nasir Garba dan tiyan jahar Jigawa jaddadawa duniya yake cewa su kam a jahar Jigawa har yanzu babu wani roman demokradiya da za su ce an gani karara
idan ka dauki maganar lafiya har yanzu muna magana cewa mutanen mu jamhuriyar Niger suke cewa mu da muke makwabtaka da ita in kai magana ilimi har yanzu yaran mu suna zaune a ƙasa babu aji babu gurin tabarma idan kai maganar noma har yanzu ba mu ga wani abu da akai ba har yanzu mudun taki ake ba makwabta mutum hudu su raba taki mudu daya ba buhu daya ba so babu wani abu wanda zaka zo ka duba ka ce gashi wanda aka yi aka taimaki mutanen Jigawa dan su ya zamanto sun canja rayuwar da suka samu kansu canji shine yanzu maimakon yaran mu da suke zauna a ƙasa a makarantun gwamnati ya zamanto yanzu suna zauna akan benchi da blackboard ana musu
amma babu ran nan fara kake magana har jami'a an kawo mata
ta gwamnatin tarayya an kawo amma wannan bai kore ba kan cewar har yanzu akwai yan primary da suke zauna a ƙasa
to duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama kamar kowane mako sai mun gaya wa masu dafe madafin iko kwanakin da suka yi saura domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 297 ne su yi sallamar sakin kujerin da ake ganin dan ta dole ne kawai za su hakura kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kan ji a cikin wannan shiri ta hanyar yi mana hira ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to a gaida na Ikara da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice
Sakatare General na kungiyar kawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Alhamis cewa kawancen sojojin kasashen yammacin duniya da rundunar haɗin gwiwa na taimakawa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Russia da kuma hana rikicin yaduwa zuwa yaki tsakanin Russia da NATO da yake magana a wani sansanin bazara a ƙasarsa ta Norway Stoltenberg ya ce NATO na da alhakin da ya rataya a wuyanta na taimakawa Ukraine da al'ummar Ukraine waɗanda aka yi wa yakin ta'addanci. A jiya Alhamis ƙasar Sin ta harba makamai masu linzami 11 cikin ruwan da ke kewayen yankin Taiwan a cewar hukumomin Taiwan kwana guda bayan da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kammala ziyarar da ta fusa ta Beijing. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa cewa sojojin ƙasar Sin sun harba makamai masu linzami ƙirar Dongpeng a cikin ruwa da ke kusa da gabar tekun Taiwan na gabashi kudanci da kuma arewaci a wasu jerin gwanan jiragen sama da yammacin jiya Alhamis. Jiya Alhamis gwamnatin Taliban a Afghanistan ta yi ikirarin cewa ba ta da masaniya cewa shugaban kungiyar Al-Qaida Ayman al-Zawahiri yana zaune a Kabul tare da gargaɗin sakamakon da zai biyo baya da ba a bayyana ba don Amurka take da ikon yankin Afghanistan a nan gaba. Sanarwa a hukumance a harshen ƙasar da na Ingilishi ta zo ne kwanaki kaɗan bayan wani harin jirgin sama na Amurka ya kashe mutumin da ake nema ruwa a Jallo da yake sahararren ta'addanci a wata unguwa masu hali da ke tsakiyar babban birnin ƙasar Afghanistan. Shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar da kisan Al-Zawahiri da yammacin ranar Litinin ɗin nan. Wakilai masu shiga tsakani daga ƙasashen Iran da Amurka da Tarayyar Turai sun koma tattaunawa ta tsawon watanni ba kai tsaye ba kan yarjejeniyar nukiliyar Iran da ta shiga mummunan yanayi. Haka ma kamar yadda masu sa ido na ƙasa da ƙasa suka amince jiya Alhamis cewa Jamhuriyar Musuluncin ta Iran ta fara sabon faɗaɗa aikin inganta sinadarin uranium ɗinta.
To madalla a gaishe ka masu rarro baki ɗaya abin da ya sauƙaƙe nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu damu ku da wani sabon shirin domin sake jin shirin kamar yadda aka saba za a yi zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu amadadin Muhammad Hafiz Baballe ta yi na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa na anjima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 na wannan safiya. Salamu alaikum.